Ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 23 ga watan Oktoba, shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da Sarafilu Hashim Gumal da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin Najeriya, inda suka fita fursunoni da yawa. Amurka tana sa ido kan rahotanni game da yadda kungiyar Boko Haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya. Haka kuma za a ji cewa jiragen yakin Rasha da China sun gudanar da sintirin haɗin gwiwa na farko a yammacin tekun Pacific a ranakun 17-23 ga wannan wata na Oktoba.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan nan a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji korafe-korafe na nakasassu a Najeriya, duk kuwa da irin kokari da gwamnati ke ikirarin tana yi.
Suna iya taimaka mu wani sabanin su, suna kiran Allah ya baku mu samu dun kullun mu abin da muka kira. Allah ya baku ya bamu, mun gaji da faɗin Allah ya baku mu samu.
Farar in cirani zuwa babban birnin tarayya Abuja na iya haifar da kalubalen tsaro a cewar masana.
Kusan nan shi ya jawo shi kuma cunkusan nan ana harin cewa wai in ka zo Abuja ka zo birnin tarayya ka zo wajen samu kenan.
Baya ga waɗannan rahotanni, sai mu leƙa jamhuriyar Nijar. Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafi da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin Najeriya, inda suka saki fursunoni da dama, kamar yadda wani jami'i ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar. Wannan shi ne karo na uku da ake balla kurkuku a ƙasa da tafi yawan jama'a a Afirka. A wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da haɗari a cikin ƙasar ta yammacin Afirka, inda hukumomi ke kokari wajen daƙile tashin hankula. An kai hare-hare musamman ma ofishin 'yan sanda a makamancin wannan a cikin shekarar ta gabata. Olaruwaju Anjorin, mai magana da yawun cibiyar gyara hali a jihar Oyo, ya shaida wa AP cewa 'yan bindiga sun kai farmaki gidan yaron ne a daren Juma'a, kuma an fara gudanar da bincike kan lamarin wanda zai bayyana irin barnar da aka yi. Francis Enobe na hukumar gidan yara na Najeriya shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin, kuma ya ce yana kan hanyar ta zuwa wurin da aka kai harin. Harin na ranar Juma'a shi ne na uku a wannan shekara a Najeriya, inda ake samun yawaitar laifuka a gidajen yari, kuma 'yan sanda na kama wani bangare na waɗanda suka tsere. Jaridar The Cavil da ke Lagos ta rawaito a watan Yulin bana cewa akalla fursunoni 4,307 ne suka tsere da gidajen yari tun daga shekarar 2017, bisa rahotannin da aka tattara na kafafen yaɗa labarai. Amurka tana sa ido kan rahotannin game da yadda kungiyar Boko Haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya, lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da Al-Qaeda da ke yi. Jami'ai a jihar Niger Najeriya da suke kashegi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni, a cikin wannan lokaci sun yi kirarin kungiyar mayakan tana cikin ƙauyuka 500 a faɗin mazaɓu 8 cikin 25 na jihar. Suna faɗa mutanen ƙauyukan cewa ba sa yaƙi da su, amma da gwamnati da kuma hukumomi suke yaƙi, inji Suleiman Cukuba, wani jami'in ƙaramar hukumar Shiroro, yana faɗa muryar Amurka. Amma jami'an Amurka suna taka tsantsan wurin yanke hukuncin ganin yadda 'yan ta'addan ke haɓaka a cikin gaggawa, lamarin da ya sa nasarar Boko Haram da ƙawata mai alaka da ISIS a Afirka ta Yamma ta kuma faɗi tashi a cikin watanni da dama da suka shuɗe. Masana kimiyya na hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka sun faɗa jiya Juma'a cewa hadarin yin allurar rigakafin coronavirus ga yara masu shekaru 5 zuwa 11 bai kai na kamuwa da cutar kumburin zuciya ba da ake kira myocarditis. Sanarwar na zuwa ne yayin da ake sa ran kwamitin kwararru na waje zai kada kure a ranar Talata ko za su ba da shawarar hukumar FDA ta amince da allurar rigakafin ga kananan yara. Idan hukumar ta ba da izinin rigakafin gaggawa ana iya samun rigakafin a Amurka a farkon watan Nuwamba. Kwamitin ba da shawara mai zaman kansa na cibiyoyin kula da cututtuka ya dakile su zai dauki batun a ranar 2 da 3 ga watan Nuwamba.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu fara da rahoton mu na farko. Hukumar kula da walwalan nakasassu a Najeriya ta bayyana da cewar ta fara wani sabon shiri na mika kudade ga wasu nakasassu a kasar, wanda ta ce ta haka ne kawai za a tallafa musu don moran demokradiya. Hakan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar makafi a arewacin kasar ke cewa su kuwa bangaren su ba wani abu da suka iya gani wanda ke nuna cewar ana yi da su. Hasali ma suna daga cikin masu tura wannan motar siyasar, amma kuma an bar su a tasha. Wakilinmu daga birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya, na dauke da karin bayani.
Hakan gana kasassu a masallatai, majami'u, gidajen mai da tashoshin mota, na miƙa kokon barar Allah ya ba ku musamu.
Wani abin saboda Rasulullahi Annabi Muhammadu.
Ga ma taron yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara 10 na rayuwa cikin ragga suna neman gayar tuwo ko bamiya. Shugaban hukumar James David Lalu ya ce wannan tsari zai ci gaba da wanzuwa har lokacin da Allah ya hukunta, kuma nan gaba za a iya samun ƙara yawan waɗanda za su ci gajiya. Lalu ya ƙara da cewa an zaɓi waɗanda ke cin gajiyar ne daga dukkan jihohin Najeriya, kuma ba a nuna son kai tsakanin maza da mata ko bambancin siyasa ba.
Kafin mu tara wannan na 50,000 ne, akwai wanda muka yi mutane guda 10,000 shafi yara Najeriya an babba su kuɗaɗe 20,000 saboda za su dan fara jari da zai dan taimaka musu ta kuma ya samu tallafa ma iyalinsu ta mai samu su tashi. Akwai na kasashe da yawa da suka rubuta wasiku na godiya su wai sun su yau saboda wannan 20,000 da aka ba su yau sun zama masu jari na dan kasuwanci ke dan tattallafa musu.
Shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar kasassu na Najeriya Abdullahi Ali Usman ya ce ya bincika yan kungiyarsa daga Kebbi, Bayelsa, Akwa Ibom, Benue, Gombe da Yobe sun fara samun kasafin.
Har ma ya zama cewa suna iya taimaka ma wani sabanin su to suna kiran Allah ya baku mu samu dun kullum mu abin da muka kira Allah ya baku ya bamu mun gaji da faɗin Allah ya baku mu samu mu abin da muke so Allah ya baku ya bamu.
A nasu bangaren kakakin kungiyar makafi na jihohin Arewa 19 Muktari Sale na nuna sai an dau matakai na hakika a iya kore bara kan tituna tsakanin na kasassu.
Don ka abin da zai baka mamaki ko sarakunan mu na makafi din nan wallahi alazimi yau in mota ta kade ka kana makahu gidan sarkin makafi za a nuna da kai, kuma nan gwamnati ko naira 5 ba ta baka kai ka san wannan makahun baka ma san shi kai ka san ya za a yanda za ka rufe shi kai ka san ina za ka nemo danginki ko albashi wa sarakunan nan kasassun mu ba su da shi. Haba ya ilahi ya za mu ji dadin wannan abu. Shi yasa kungiyar mu kafin arewa take fafutuka ta samo taranta sisi muke bin lungu da sakuna mun lalugo makafi kanana muna sanya su makaranta.
Ga tallafin kuɗin nan za a jira a ga rahoto daga sauran jihohi da kuma dorewar tura kuɗin da tasirin da zai yi wajen rage takeici, yunwa da rashin suturar kirki. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Kungiyar goyon yakin Rasha da China sun gudanar da shirin haɗin gwiwa na farko a yankin yammacin tekun Pacific a ranakun 17-23 ga watan nan na Oktoba, inda ma'aikatar tsaron Rasha a cikin wata sanarwa yau Asabar. Moscow da Beijing waɗanda suka yi atisayen haɗin gwiwa na sojan ruwan a tekun Japan a farkon watan Oktoba sun kulla alaƙar sojan diplomasiya a cikin ɗin shekarun nan a daidai lokacin da alaƙarsa da ƙasashen yamma ta yi tsani. Jiragen ruwan Japan sun sa ido sosai wanda a farkon makon nan ya ce gungun jiragen ruwa goma daga China da Rasha sun bi ta mashigar ruwan Tsugaru da ke raba babban tsibirin Japan da tsibirin Hokkaido da ke arewacin ƙasar. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar ta ce rukunin jiragen ruwa sun bi ta mashigin Tsugaru a karan farko a matsayin wani bangare na sintiri. Ana ɗaukar mashigar ruwan mu a matsayin ruwan ƙasa da ƙasa. Daga ƙarshe kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin ƙaddamar da aikin bada rigakafin cutar shan-inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a Afghanistan. Ƙasar da har yanzu ke fama da cutar mai nakasa yara duk da gangamin rigakafin na sama da shekaru 30 da ya kusan kawo ƙarshen cutar a duniya. Za a fara yi wa yaran rigakafa a Afghanistan ne ranar 8 ga watan Nuwamba a karan farko cikin shekaru 3 bayan da sabuwar gwamnatin Taliban ta ba da amincewarta. Wannan gagarumin nasara ce da yanzu za ta ba mu damar shiga ko ina a Afghanistan. Mu bi gida-gida muna yi wa yara rigakafin, in ji Dr. Hamid Jafari, daraktan yaƙi da cutar shan-inna a hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a yankin gabashin Mediterranean. Kasancewar polio a Afghanistan da makwabci ta Pakistan, inda aka fara aikin rigakafin shan-inna na Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Disamba, na nufin cutar na iya yaɗuwa a duniya baki ɗaya. Rotary International, ƙungiyar da ke tsara shirin kawar da cutar shan-inna a duniya, ta hasashen ɗaruruwan dabban yara za su iya shanyewa idan ba a kawar da shan-inna ba a cikin shekaru 10. Hukumar WHO ta sanar da aikin rigakafin ne a ranar 19 ga watan Oktoba, kwanaki 5 kafin bikin ranar polio ta duniya, wani bangare na aikin ƙungiyar ta Rotary.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. A wani hasashe da masana ke yi wanda ke nuni da cewar babban birnin tarayya Abuja Najeriya na zama mafaka ga al'umma da ke balaguro daga sassa daban-daban na faɗin ƙasar don samun ingantacciyar rayuwa tare da gujewa har-haren ta'addanci. Ƙwararru kuwa na kokawa kan yadda hakan ke ci gaba da haifar da cunkoso da cikas a tsare-tsaren da aka shimfiɗa tun bayan fitar da taswirar babban birnin tarayyar Abuja. Daga birnin tarayyar na Abuja ga wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim, inda ta duba muna dalilai da suka haifar da yawaitar mutane zuwa babban birnin.
Daya daga cikin manyan titunan da suka hada garki zuwa Asokoro kenan a Abuja, mutane ne ke kokuwa wajen samun abin hawa. Kazalika haka lamarin yake a wasu anguwannin sakamakon ci gaba da samun kwararowar mutane a ciki da wajen birnin. Adadin da kwararru suka ce ya zarce ainihin tsarin da aka yi wa birnin. Akan haka muka ji ta bakin Dr. Muhammad Zayyano, masani kan harkan tsare-tsare da ci gaban ƙasa.
Ita Abuja a yadda aka yi masa plan an tsara idan ta yi reaching maturity stage karshe za a samu mutum miliyan 3.2, amma a yau saboda dalilai na siyasa, saboda ita ce headquarter ta Najeriya da kuma kasuwanci, mutane na zuwa neman arziki da kwangila har da dalilai na tsaro ma. Idan muka duba za mu ga cewa yau gaba daya arewa ko kuma Najeriya gaba daya kusan Abuja za mu ce ta ko ina samun tsaro. So mutane da yawa a arewaci da kudanci sun gudu sun dawo Abuja saboda wannan dalilai. Wani kiyasi yana cewa a yau a Abuja akwai mutane da sun kai miliyan 5. So ke ga ba karamin rata bane tsakanin abin da aka tsara da kuma abin da garin mutanen da yake da su a halin.
Sakamakon yanda ake ci gaba da samun karuwar mutane a Abuja, mazauna garin sun danganta birnin a matsayin garin da ya fi ko ina tsadar rayuwa a Najeriya.
Sunana Muhammad Sani, mazaunin Abuja ne amma mutumin Bauchi. Ina ga shekara na yanzu wajen 27 kenan a cikin Abuja. Me yasa ba za a samu tsadar rayuwa ba? Mutum daki daya da
naira 40,000 ake biya a shekara yau wannan gidan idan zaka karbe shi a shekara he kana da miliyan 1 da kusan 100,000 da wani abu akwai wani law da ake kiran shi a economic way the higher the quantity demanded the higher the price so yanzu duk lokacin da ka zo ne mutane an zo ana ta neman gida ana sai price din da ka samu su to amma lokacin da babu mutanen ana neman masu shigan so akwai abubuwa da yawa da ya jawo har kika duba yanayin abinci yanayin karatu na yara yanayin wane ne da cunkosan nan ke jawo shi kuma cunkosan nan ana harin cewa wai in ka zo Abuja ka zo birnin tarayya ka zo wajen samu kenan
shugaban hukumar da ke sa ido kan tsare-tsare a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Garba Kwamkur ya bayyana cewa tun Pearl Harbor an tsara birnin ne ta yanda zai yi gogayya da wasu manyan birane dan haka ake kokarin tantance waɗanda ba su da takardar shaidar mallakan filaye a birnin
birnin tarayyar nan an riga an kyara shi da zai zo ya dace da Najeriya da kuma ya competing da kowane irin kasa da za ka je ka ga sabon birnin tarayyar so shi yasa duk wanda bai da takardar fili Abuja in ko kana da filin ma sai ka zo ka same mu a baka yanci cewa ga irin gini da zaka yi ga irin wanda ba zaka yi ba so duka wannan akwai control amma wasu zaka gani ba su da takadama na a ce filin su ne Abuja to irin wannan ba masu su dade zai zama mana da damuwa saboda me akwai issue na security wannan mutane irin yan fashi da yan banga da su me dinnan sukan zo cikin su su zona da dare kuma su fito su je suna ta yin abubuwa da yana ta damun gari
sakamakon karuwar adadin mutane da ke shiga birnin walau don samun ingantaccen rayuwa ko wani dalili na daban nan da shekarar 2035 adadin mutanen garin na iya kaiwa miliyan 11 abinda ya zarce yawan mutanen da ya kamata su zauna a birnin kamar yadda aka tsara tun farko Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger a cikin irin ayyuka da kungiyar majalisar dinkin duniya ta UNO ke gudanarwa inda ta himmatu wajen ganin an kawo karshen tafiye-tafiye na kauran bakin haure zuwa kasashen yammaci musamman wanda ta shafi mata da kananan yara da ake yi da su a wannan mummunar hanyar inda aka shirya wani taro na wayar da kan al'umma game da illoli da suke tattare da wannan kaurar wakilar mu Tamar Abari ta yi tattaki zuwa yankin ga kuma rahoton da ta hada muna
Madam Haruna Fatumat Abubakar Seni ita ce wakiliyar ta Unifam ta hadi makasudin wannan haduwa ta su
makasudin haduwar ga tamu hatsa gidai da an kai can wani da zayar da mata da yara wajen dani da wani abu suka rasa rayukansu don shi dai ne yasa muka dauki aniya mu kama ma gwamnatin Niger deja da yake na yana ta kokari cikin wanga yaki da tahiyyar immigration irregular kamar tahiyyar da babu takarda babu inci shine immigration irregular dan dai mu mukama ma gwamnati ta kama musu dan aili mitan wahalar da ake sha wajen tahiyyar
Tun shekara ta 2013 ne dai aka samu mata da yara ƴan taburada da suka halaka a cikin hamadar Sahara abinda ya sa yankin na kance kaurin suna. Abubakar Mamadu Yaro, magatakarda ne na shugaban gundumar ta kance, ya halarci wannan haduwa.
To dangantaka da wannan abubuwa duka da suka wakana kenan gwamnati ya jajirce kuma su ma ɗan jarida anan su ma sun takarwar gani saboda sun kaurara abin har ya kai gwamnati shi ma ya kuci abin da muhimmanci ya jajirce ya nemi masu hannu da suni da dama wanda suka zo cikin kasan kacan nan taimaka ma wani al'umma musamman kokari inda ne wanda UNIFAM suke yi yanzu suna nan cikin kasan kance suna taimaka ma mace 1,500 dan magance wannan tafatafan kuma cikin hakan kin tabarkalla abin da suka yi ya sa mata da dama kuma ya sa haɗo samari da dama suna dogara suna tunkawo mana da abin da aka musu suna nan zamme suna cin gashin irin wannan taimakon da aka musu a cikin sun gani tun lokacin nan kawai ba ta lokacin da suke ta yi wannan tafatafan yanzu sun yi na'am sun zamna an bude musu hanya suna nan suna cin gashin kansu
ai jarida da UNIFAM din ta gana da su ta yarjejeniya da su kan waye kan al'ummar yankin na kance ta hanyar yada shirye-shirye
ɗan jaridan ka da muka tattara mun yi convention na wata biyu na division don mun kawo su computer na ba su a registrar muna ba su kuma kayan aiki yawa har da battery na panel solar don su ma su yi division kin nan na wata biyu cikin jaridan su
Onifam ta kama ma waɗannan mata da sana'o'i wanda zai taimaka musu su hasa zuwa wannan tabarada.
Sun yi noman rani, sun yi noman damana, mun kawo musu formatis mai musu horo, sun sarrafa zogale, riɗi, wake, sun yi produce yawa wajen da 20 sun kai. Kaman kayan da suka noma su ne suka zo su kuma suka sarrafa za mu musu salon. Yawa baje koli za mu kira mutane su zo su ga kayayyakin da suke sun ka sarrafa dan mu taimaka musu su sai da kayan nan. Kayan le plus souvent koko su sai da shi ba da tsada ba, koko kayan su lalace saboda shi ne muka kawo ga tamu ko na sarrafa sarrafin mu.
Tamara Bari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai dora ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata a tattaunawar wakilinmu Sadi Shaibu Malumfashi da Malam Muhammad Awal Direba, mazaunin unguwar Badarawa a Kaduna, akan irin kalubalen da direbobi ke fuskanta a aikinsu na kai komo da motoci a hanya. A makon da ya gabata mun kai inda Malam Awal ke bayani akan yadda wasu direbobi ke daukar kaya fiye da kima da motocin daukar mutane, wanda hakan na cikin dalilan da ke haddasa hatsari akan hanyoyin kasashenmu. Ga dai ci gaban hirar ta su.
Wani dai abin da nake kallo shine akwai san zuciya irin ta direba. Motar nan dai an yi ta ne akan cewa akalla ka diba passenger da ita, ba wai ka diba kaya da ita ba. To amma wasu sukan maida ta ta diban kaya. Wani shi bai ma la'akari da cewa wai kawai ya dauko motar nan da tunanin cewa ya diba passenger ne. A'a, shi kawai abin da yake nema kayan, saboda masu kayan suna biyan makudan kuɗi akai. So don haka shi hankalin shi akan nan yake. To ga ku, in kai ma mota ka zuba mata kayan da bai dace ka dauka ba, kila motar nan a kurukura take bukatan a daukan mata. Misali ko pick up da ake cewa idan ake bukatan a dauki kayan nan da ita, to ka ce zaka sa kaya har a saman mota har abu wani lodin ma dai in ka kalle shi kawai zaka ga cewa gaskiya akwai rashin lissafi da tunani a ciki da sauransu. Tunda wani lokaci wani bai tashi tasowa daga inda yake sai da daddare yake tashi tasowa, saboda yana tunanin cewa kada ya hadu da jami'an hanya. Idan ya hadu da jami'an hanya, lalle ya tabbatar da cewa za su kama shi, sai ya hakura ya biyo dare ko mun matsalar da yake ganin zai iya fuskanta, bisa dai wani kalubale zai iya fuskanta ba zai biyo dare da ita. Lalle lalle tabbas akwai sakaci wani lokaci kafafun motar nan suna fita, amma dai in har fasinja kake dauka mutum uku hudu a cikin motar ka, to insha Allah in dai zaka kula ka je ka danyi aikin ka, tunda hanyoyin akwai ramuka kwarai da gaske, dole in ka buga wani lokaci noti ya amsa, Boris ya amsa da sauransu. In dai zaka kula wurin kwana biyu uku hudu biyar ka samu bakanike ya kwance ya duba ko ba zai komai ba ya maka garis din su. So insha Allah zaka tafi lafiya lau ba tare da tunanin cewa ta fita ba. Mafi galiban wanda take fitan ka diba passenger ka diba ka yayi ma mota yawa, so dole a samu irin wannan issues din, kuma ka bigi rami dole a samu wannan matsalar taya ta fita. Lallai zahiri tana fita.
To amma kuma dukin ganganci yana jaman dogarawan hanya kamar su rasace suna nuna cewa baya ga waɗannan dalilai da ka bayyana akwai kuma gudu na kin karawa da ayyam da masu kananan motoci na haya din nan Sharon Golf da wannan Opel din nan da wanda suka fi amfani da ita hanyar Bauchi suna yawan samun hasari saboda mugun gudu.
Eh to gaskiya akwai mugun gudun a ciki, don wasu daga cikinmu suna irin wannan mahaukacin gudun. Akwai wa'inda ma an ka kalle su zaka ji an ce maka ai wane yayi suna, saboda an san shi da irin wa'annan mugun gudun. Kuma bai hana cewa wanda yake dauka su shiga motar shi, saboda su ma suna bukatar cewa abinda suke so kila su je su, maybe ɗan kasuwa ne ko kuma wani uzuri ya kai su sun san shi za su kira shi, bai hana su je su shiga motar shi. Amma tabbas kam akwai mugun gudun nan da ake yi, tunda yawanci direbobin zaka same same su suna irin mugun sauri wani zai ce maka yana so ya je wuri ya lissafa misali nan da awa biyu ko nan da awa daya ko nan da awa uku ya kai shuri maybe kila wurin zai iya daukan cewa awa biyar zai iya daukan cewa awa hudu amma shi zai zage cewa a wannan awa gun yayi so ya takura kanshi sai ya kai kanshi wannan wurin da sauri saboda yana da wata manufa ta shi ta daban to kaga in haka ne a irin wannan
abu haka manya na sanya shiga so barkatai
zai iya cewa yana so ya shiga so biyu ko kuma zai iya cewa inda yaje kila baya so ya kwana a wurin shi bukatar shi din yanda yaje dai ya kokari a ce kafin dare ta kulle mishi ya dawo gida to in yayi duk amfani da wayannan tunanin da sauran su zuciyar shi a lokacin tana gaggawa to shi yasa wani lokaci garin wannan mugun gudun duk abu in ya dan gitta kankani sai ka samu cewa azin ya shiga ciki an yi hatsari
to yanzu a matsayin ka na wanda ka jima kana wannan aiki kuma kamar yadda kai bayani kana kulla da motar ka akai akai wani shawara zaka ba wa sauran direbobi yan uwanka na Golf, Sharon da buses din masu tafiya mai nisa daga jiha zuwa wani jiha daga wani babban gari zuwa wani
to ni
na yadda za a kaucewa aukuwa hatsarurruka dan aje lafiya kuma dawo lafiya
to abu na farko dai da nake ba da shawara ina so gwamnati misali musamman gwamnatin tarayya hanyoyin da muke fama da su a kasar nan namu gaskiya mafi galibin za a same su a lalaci sannan su direbobi yan uwana shawarar da nake ba su shine rayuwar nan dai guda ɗaya ce sannan in har baka mutu ba so akwai nakasa a ciki yau ba za a so a ce ka ce ka kalla kanka a matsayin ko baka da kafa ko baka da wani sashin jiki naka ba ko kuma wata halittar ka ta canza duk da jarabawa ce ta Allah amma dai ka kula yana da kyau ko mu kula din yana da kyau ya kamata irin wannan mugun gudun da ake da wannan sa zuciyar da ake cewa a sai naje wuri su biyu ko kuma a ina so sai naje wuri nan da minti kaza duk da Allah ina kira ga ɗan uwana direbobi don Allah don Annabi su kula su daina irin wa'annan saurin da sauran su duk abin da ubangiji ya kaddara cewa za ka same shi wallahi za ka same shi wani lokaci za ka fita ba tare da ka samu komai ba kuma haka Allah ya so ne
a yau ma nan zamu dakatar da shirin hasken sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sani Shaibu Malumfashi da bakunsa Malam Muhammad Awal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
wasu bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin Najeriya inda suka sake fusunoni da dama kamar yadda wani jami'i ya shirya kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar wannan shine karo na uku da ake balla kurkuku a ƙasa da tafi yawan jama'a a Afirka a wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da hadari a cikin kasar ta yammacin Afirka inda hukumomi ke kokari wajen daƙile tashin hankula Amurka tana sa ido kan rahotanni game da yadda kungiyar Boko Haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da al-Qaeda da ke jama'a a jihar Niger Najeriya da suke kashegi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni a cikin wannan lokaci sun yi kirarin kungiyar mayakan tana cikin kauyuka 500 a fadin mazabu 8 cikin 25 na jihar
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daranku karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi sun ku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, Baltimore, Columbia.